This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Mutanen da ba a san adadinsu ba sun rasa rayukansu a lokacin fashewar wasu abubuwa ɗazu a garin Gombe. Muna da rahoto kan wannan. Tsohon babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya, Laftanar Janar Kenneth Menema, ya miƙa ragamar jagorancin rundunar ga wanda ya gaje shi. Muna da rahoto kan kalamunsa cikin wannan biki. Muna kuma tare da wakilin Murtala Faruk Sanyina da ke fadar Sultan a Sokoto don kawo mana rahoto kai tsaye game da duban watan Sha'awal. Za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da ziyarar shugaba Buhari zai kawo Amurka. Me kuke son a cimma a lokacin wannan ziyara? Amma ga yadda duniyar ke ciki tukunna.
To jama'a barkamu da wannan lokaci. Wani harin roka na irin jiragen nan da ba sa da direba suke kaiwa ya kashe wasu manyan kwamandoji guda biyu na kungiyar Al-Shabab ta kasar Somalia wacce ke da alaka da kungiyar Al-Qaida. Lamarin jiya Laraba ne aka kai wannan farmakin a kusa da garin Baldele da ke lardin Gedo a can cikin Somalia din. Kuma dan jarida mu zaunin wurin da abun ya faru ya gaya mu da Amurka cewa wanda aka kashe nan sun hada da Jama Dere wanda kuma da mayaka Al-Shabab ne a can lardin Juba da kuma Ismail Jafat wanda shi ma dai an ce wani babban hafsani na Al-Shabab. Shi dai wannan garin na Baldere yana tazarar kilomita 400 tsakanin shi da babban birnin kasar da muga da shi daga sashen kudu maso yammaci, kuma daman ana masa daukar kamar shi ne babban mazaunin su yan ta'addan na Al-Shabab. Kuma ko da wannan ta faru ashe su rundunonin sojojin Somalia da na Habasha suna cikin shirin kadarwa garin domin su kwato shi daga hannun yan tawaye.
Kasashen India da Pakistan na zargin junansu da kowace na dorawa ɗaya laifin barkewar sabuwar tarzoma da ta janyo asarar rayukan mutane da dama a cikin kwanaki biyun da suka gabata. A yau Alhamis ma sai da Pakistan ta fito tana zargin India da laifin tsokano abinda ta kira harbe-harben ba gaira ba dalili da ya janyo kashe mutane hudu fararen hula da kuma jikkata wasu mutane hudu. Dangane da hakan ne ma hukumomin na Pakistan suka kiranyo jakadin India da ke nan Islamabad don bayyana damuwarsu da harin. Haka kuma Pakistan ta ce karkabo wani jirgin saman leƙen asirin ƙasa na India ta ce ya ratso sararin samaniyar Pakistan jiya ba tare da izini ba. Ana ta ɓangaren ita ma India tana zargin cewa sojan Pakistan sun buɗe wuta akan iyakar ƙasashen biyu a yau Alhamis har suka jikkata aƙalla mutane uku na wani ƙauye.
To muna ba ku labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Yanzu haka tsohon shugaban Amurka na 41 wato George H.W. Bush, wanda mahaifin tsohon shugaban Amurka George W. Bush ne, sannan kuma uba ga ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa Jeb Bush, yana can kwance a asibiti bayan wata mummunar faɗuwar da yi har ya karya wani ƙashi na wuyansa. Tun jiya Laraba dai mai magana da yawansa Jim McArthur ya ba da sanarwar cewa shi Mr. Bush ɗin ɗan shekaru 91 da haihuwa, wato ɗan jam'iyyar Republican da ya yi mulkin Amurka daga 1989 zuwa da 93, an kwantar da shi ne a wata asibiti da ke Portland ta jihar Maine wacce ba ta da nisa daga wani gidansu na huta a lokacin bazara da ke kina Bankport a can gabacin Amurka ɗin. Mai maganar ya ce tsohon shugaban da yana samun sauki amma kuma mai yiwuwa zai jima kwanciya a asibiti, kuma ƙashinta dole sai ya kasance yana ɗaure da wata igiya ta daidaita wuyan nashi.
Ministocin ƙasashen Turai na wani muhimmin taro a yau don duba wasu hanyoyi na daban na tsamo ƙasar Girka daga tarkon basussuka da take ciki, bayan da yau 'yan majalisar dokokin Girka ɗin suka lamunta da wani shirin tsuke bakin aljihu mai gauni mai alaƙa da magance taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Damin su ƙasashen da ke bin Girka basussuka sun nace akan cewa dole sai ta amince da wannan shirin kafin su aiwatar da shawarwarin da aka tsaida a yarjejeniyar ne taimaka mata da aka shata. Kasar ta Girka dai tana fuskantar wa'adin ranar Litinin mai zuwa na tabiya bashin dala miliyan 4000 da miliyan 600 da ake binta. Kan haka ne jam'iyyar Syriza da ke mulkin kasar ta yi namijin kokarin ganin cewa an amince da wannan shirin a majalisar dokokin kasar, inda wakilai 229 suka amince, 64 kuma basu amince ba.
To a gashe hukumomin kasa Switzerland sun ce sun maido ɗaya daga cikin manyan kusoshin hukumar kwallon kafar duniya ta FIFA da ake zargi da manda hana zuwa na Amurka domin ya zo ya fuskanci shari'a a nan ɗin. Ma'aikatar shari'a ta Switzerland bata dai ce ga sunan wanda abin ya shafa ba, to amma dai kam ta ce tun jiya Laraba aka ɗauko shi domin a maido shi na Amurka ɗin. Shi jami'an na FIFA dai da kansa ma aka ce ya nemi ko kuma ya amince da a maida shi Amurka a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar da aka kulla da shi. Yana ɗaya daga cikin manyan kusoshin hukumar FIFA 7 wanda dukkan su 'yan kudancin Amurka ne, da aka cafke a wani samaman da aka kai ranar 27 ga watan Mayu da ya gabata a wata hotel da ke birnin Zurich. Hukumar Amurka dai suna zargin mutanen da laifin karɓacin hancin zuzurutun kuɗi kamar dala miliyan 150 daga ƙasashen da ke nan ma'aba su damar ɗaukar nauyin wasanni.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mabmai biyu sun fashe a babbar kasuwar garin Gombe, amma ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Ya zuwa yanzu babu tabbataccen yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar fashewar bama-baman a babbar kasuwar garin Gombe. Sai dai wani ya shaida mini cewa ya ga gawaki guda 10 a kwance.
Ga gawaki guda 10 da matukar sun kai 10 wanda suka ciwo kada su
tafi.
Wallahi a bakin wannan ba ko babban layi na kasuwa ba. Na tsakin kasuwar Gombe na babban layi san.
Haka.
Eh ta tsakiyar ga. Wanda suka ciwo kuma an da su ba ta sanu ba an da su asibiti. Amma gawaki kama da ba ta ba dan na ta wanda
ya zaka misalta mini cikan kasuwar Gombe ganin dai cewar ana ganin kaman jajibe da ne
kai ba kasuwar Gombe wannan layin ma ba in ba jajibe na babban layin ko ba na jajibe ba a cikin yake ba ba wannan awan da bai faru ban sa yau jajibe ne akwai jama'a ga gaba dan zaka cika wanda ba a cikin kasuwar
eh
layin kuwa to a san duk ya cikin abubuwan da za a ba mutum wanda ka tafi asibiti ba yawan wanda aka kai su asibiti don gun kan gaskiya akwai mutane da yawa gun ko mutane ko ba ma wa jaji da sallah ba.
Wani wanda ya tsallake rijiya da baya ga abin da ya shaida mini.
Abin da ya faru dai ni na shigo cikin kasuwar babbar kasuwar Gombe na tafi tsaye a tare da yara na turisi ni ne ke gabo dan gaje ba duk sai da zamu yi yana kokarin fita mu zo bakin hanya inda muka ajiye motar mu da kuma zo mu koma gida kawai sai na tsara na farko ya hada da shi da wata mai koma wata ta ta fashe a kan ne da haka a ina da hankalin kowa dai ya ne da dakon abu ina kokarin ya ya sai da rigin wani kuma wannan tsara da muka gindi ne kan da babin sai wannan fa don ne da ba wai.
Jama'a dole mu tsanka wannan rahoto saboda yanzu haka mai martaba sarkin musulmi yana magana game da ganin wata a Sokoto.
Muna ce dukkan musulmi muna gama azumin wannan watan Ramadan da kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kaji ayyukan da muka yi na ibada a cikin wannan wata mai albarka ya kuma saka muna da aljanna firdaus amin. Muna kuma ƙara kira ya uwanmu musulmi da mu ƙara kyautata ayyukanmu a kan hanyoyin da addinin musulunci ya umurtar da mu, mu kuma zauna lafiya da 'yan uwanmu har da waɗanda ba musulmi ba da addinai daban-daban. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya tare da gamawa lafiya amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To mai martaba sarki musulmi kenan yake ba da sanarwa ganin watan da wato watan Shawwal da yasa aka zo ƙarshen watan nan na Ramadan na azumi daga Sokoto daga fata shi ta Sokoto an anjima 20 masu zuwa za ku ji ƙarin bayani daga wajen wakilin mu a can amma yanzu bari mu hada ku da sanmai na kaina da rahoton shi
Sohon babban hafsan mayakan Najeriya kenan Lieutenant General Kenneth Tobia Jacob Minima dazu-dazun nan inda yake jawabin bankwana yayin da yake mika ragamar rundunar sojin ga sabon babban hafsan hafsoshi Manjo General Tukur Yusuf Buratai a yankutar sojin da ke nan Abuja. General Kenneth Minima yace ƴan Boko Haram sun yi kusan durƙusar da rundunar sojin Najeriya suna fitattakar barkokin soji suna ɗaga kayan faɗan sojoji kana suna halaka faran hudu da basu ji ba basu gani ba. General Kenneth Minima yace wannan shine halin da ya sami gidan sojin Najeriya ciki lokacin da aka hada shi watanni 18 kenan baya. Yace gwiwar sojojin Najeriya ta yi sanyi har ma tserewa suke yi daga filin daga yayin da duk suka ji doruwar ƴan Boko Haram sun durfafo. Yace abin bakin ciki kasan nan ta yi kusan yanyan karkauna ga dakarun sojin ta. Yace shiyoyin arewa maso gabas da arewa ta tsakiya sune suka fi tashin hankali. Lieutenant General Kenneth Minima yace amma yau din nan da yake mika ragamar mulkin sojin ga sabon babban hafsa dakarun Najeriya garkashin ikon sa sun yanto da dukkan sassan kasar nan da ada suke hannun ikon ƴan Boko Haram. Jim kaɗan da kama aiki sabon babban hafsan sojin Najeriya Manjo General Tukur Yusuf Buratai ya shiga taro da manyan komandojin sojin kasar kuma duk kokarin da nayi don jin ta bakin sa dangane da inda zai fara ya kiyace da ni komai. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka yau ranar ce da zamu bude muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da ziyarar shugaban Najeriya zuwa nan Amurka. Za ku iya kira mu ta wannan lambar 202-205-6555. Zan maimaita lambar 202-205-6555. Sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zannan ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To kafin ku fara bada ra'ayoyinmu muna tare da wakilin mu na Sokoto a wato Mutalaba Rukusa yana wanda yake can fada mai martaba sarkin musulmi da aka gama bada sarwa yanzu. Mutalaba mu samu ka dauki magana mai martaba ba daga farko me yace ne game da batun ganin wata?
Eh Aliyu, abinda mai martaba sarkin musulmi ya bada sanarwa yanzu nan shine ganin wata na Shawwal wanda kusan shine ya kawo ƙarshen watan azumin Ramadan na wannan shekara. Kuma wuraren da aka ga wannan watan kusan a iya cewa dukkan jihohin arewa kamar yadda shi ne alfarma sarkin musulmi ya bada sanarwa idan ka ɗebe jihar Katsina amma kusan dukkan jihohin arewa an ga watan na Shawwal na wannan shekara don haka ya ayyana ku je juma'a idan Allah ya kai mu a zama ita ce ranar ɗaya ga watan Shawwal na wannan shekara kuma ita ce ranar wato murnar sallah karama ta wannan shekara.
To mai dala to mun gode malam Murtada sai ai sallah lafiya kenan.
Thank you.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya kiran lambobinmu domin bayyana mana ra'ayoyinku akan ziyarar shugaba Buhari da zai kawo nan Amurka. Lambar ita ce 202-205-6555. Sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. To jama'a, ina ji dai mun samu dan tangar a na'urar mu. To amma ku saurara da wannan yanzu. Madalla, mun samu kiran wayar mu na farko daga Delta. Wane ne daga Delta?
Emmanuel Latania.
Emmanuel, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina shine ziyaran da Buhari zai kai a ƙasar America, Allah ya sa ya zama mu Najeriya alheri, sannan kuma Allah ya sa sai ya zama muharin abubuwan da ke faruwa su kawo ƙarshe.
To amin. Kamar da me kike ganin ake son a cimma wannan ziyarar da zai kawo?
Da farko dai kamar matsalolin tattalin arziki na Najeriya, sannan kuma da problem ɗin Boko Haram inda ake huskanta North East, Allah ya sa in yi discussion ɗin da za su yi discussion ɗin da kamata, sannan kuma America ta taimaka ma Najeriya su ga cewa abubuwan nan sun kawo ƙarshe.
To madalla Emmanuel, mun gode. Bari mu je Congo. Wane ne a kan layi? To ina jin dai mun rasa shi. To kada a manta dai, za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da ziyarar da shugaban Najeriya zai kawo nan Amurka. To za mu je Zamfara. Wane ne a Zamfara? Na Zamfara. To ina ji shi ma ya tafi na Zamfara. To dai za ku iya kiran nan man dai, sai ku riƙa gwadawa ku gani. Lambar ita ce 202 205-6555. Mun samu wani kira daga Damaturu. Wane ne daga Damaturu?
Umar Audu
daga Maturu. Menene ra'ayinka dangane da ziyarar Buhari zai kawo America?
Ina fatan zuwa Buhari zuwa America, Allah ya taimake shi game da zancen Boko Haram. Allah ya sa dai abin da zai nema, Allah ya tallafa mana bukatunmu.
To amin ya rabe madalla, mun gode. Yanzu ba mu je Gombe. Wane ne daga Gombe?
Sa'idu ne daga Gombe.
Sa'idu, menene ra'ayinka kan ziyarar Buhari?
Ziyarar Buhari na addu'a da Ubangiji Allah ya sa, yanda mu fara suka samu a gaba din nan, Ubangiji Allah ya sa ya samu ya bashi nasara yanda ne zamu samu zaman lafiya a ƙasar Najeriya.
To magana Boko Haram kadai kake son a cimma a wannan ziyara da zai ko kuma akwai wasu abubuwa?
Abubuwa dai zaman lafiya a ƙasar ta mu yanda zai muke samu mu talakawa ku gane cewa yana mulki murna yanda muka faɗa su Allah ba shi fa yanda zai mulki da
haka.
Saidu,
to Malam Saidu mun gode. To jama'a za ku iya kiran lambobinmu a yanzu domin ku bayyana ra'ayinku dangane da ziyarar da Buhari zai kawo nan Amurka. To mun samu nan ba a kira daga Katsina. Wane ne a Katsina?
Alhaji Lamino da cikin Daura Moreno Kar Gamnat.
Alhaji Lamino, menene ra'ayinka?
Ra'ayina game da Buhari zuwa Amurka.
Haka
addu'a da zamu ubangiji Allah kai shi lafiya ka dawo da shi lafiya kuma kudirin da yake da shi aran shi ubangiji Allah ka tabbatar da alherin ga abubuwan da suke damun kasar nan tamu gaba daya.
To madalla mun gode kuma da wayar ka muka kawo ƙarshen daga wayoyin mu na yau. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu kuma na cewa karfe 4:51. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya wato NFL ta tabbatar da ɗaukar tsohon kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar ta Super Eagles Sunday Oliseh a zaman sabon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar. Oliseh ya rattaba hannu ne a kwantaragin shekaru uku a jiya Laraba a Abuja babban birnin tarayyar ƙasar inda kuma hukumar ta NFL ta kaddamar da shi a hukumance. Sunday Oliseh ya gaji Stephen Keshi wanda hukumar ta sallama a makon jiya sakamakon samun sa da laifin neman aikin kocin wa wata ƙasa alhali ya rattaba hannu ga kwantaragin Najeriya. Ana sa ran cewa wasan farko da Oliseh din zai jagoranci Super Eagles shine na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika da Najeriya da za ta fafata da kasar Tanzania a cikin watan Satumba mai zuwa. Nauyin farko da aka dora wa Oliseh dai shine sake mayar da kasar a wasannin karshe na gasar cin kofin Afrika bayan da zakarun na gasar ta shekara ta 2013 suka kasa samun gurbin shiga gasar ta shekara ta 2015. A halin da ake ciki kuma hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya din NFF ta wanke kaftin ɗin ƙungiyar ta Super Eagles kuma mai tsaron gida Vincent Enyema daga zargin furta munanan kalamai na rashin tsaro a filin wasa na Kaduna ga 'yan wasan ƙungiyar. Hukumar ta buƙaci Enyema da ya bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa a watan da ya shige domin ya kare kansa akan nasa zargin. To amma daga bisani shugaban kwamitin na ladabtarwa barista Chris Green ya bayyana wa manema labarai cewa an yi nazari akan lamarin na kaftin ɗin haka kuma an yi masa afuwa kuma zai ci gaba da bugawa ƙasar wasa. A ƙasar Tunisia kuma tsohon mai horar da 'yan wasan ƙasar Henry Kaspazak shine ya sake dawowa mukamin sa na kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar. Kaspazak ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru uku inda ya gaji ɗan ƙasar Belgium Georges Leekens bayan da suka raba gari da ƙasar Mali bayan kammala gasar cin kofin Afrika ta bana. Ya horar da 'yan wasan na ƙasar Tunisia a tsawon shekaru huɗu daga shekara ta 1994. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan ta 2015, wa'adi zai cika na yin aikin shirin shekaru 15 na rage talauci a duniya da kashi 50 cikin 100 na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda aka fi sani da suna Millennium Development Goals ko MDG a taƙaice. A saboda haka ne majalisar take zana wani shirin wanda zai gaji wannan, wanda shi kuma ake kira Sustainable Development Goals ko SDG a taƙaice, domin ɗorawa a kan irin nasarorin da shirin na MDG ya samu. Kamar shirin da zai gada ɗin, sabon shirin na SDG ya yi la'akari da cewa talauci ne babban ƙalubale a rayuwar ɗan Adam, kuma shirya yadda za a magance shi ta kowace hanya shi ne muhimmin abu a shirin. Sauran makasudan shirin sun haɗa da kyautata rayuwar ɗan Adam ta hanyar inganta kiwon lafiya da ilimi da abinci mai inganci tare da kawar da bambance-bambancen jinsi. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin makasudan shirin. Duk waɗannan abubuwa a cewar Mrs. Michelle Sisson, mataimakiyar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, za a iya nasara aiwatar da su ta hanyar ƙarfafa makasudi na 16, wato yin aiki da doka kenan. Saboda idan ƙasa ta bi ƙa'idojin dokokinta kuma 'yan ƙasar suna iya faɗa a ji wannan ƙasar na amfani da dokarta. Amma idan aka ɗauki wani ɓangaren dokokin aka yi amfani da shi ko aka rubuta wani ɓangaren ta hanyar da bai ba da mahimmanci ga wasu sassan al'umma ba, to kowa ma ya rasa kenan. A misali, yawancin masu ƙananan gonaki mata ne. Amma a wasu ƙasashen akwai dokokin da ke hana mata samun yin gadon gona, ko sa hannu a kwangiloli, ko kuma samun bashi daga bankuna. Wanda hakan kuma ya tauye musu damar samun kayayyakin aiki da irin gona masu kyawu da ake bukata. Canza waɗannan dokokin don tanadar waɗanda za su ba mata haƙƙoƙinsu kamar kowa akan mallakar gona zai kawo ƙarin amfanin gona. Bincike ya nuna cewa samawa mata gonaki da haƙƙoƙinsu ka iya haɓaka albarkatun noma da kuma taimakawa wajen yanke shawarar harkokin cikin gida. Wanda hakan kuma zai fidda iyalai daga ƙangin talauci a cewar jakadiyar Sisson. Kamar haka kuma, dokokin da ke kare ƙungiyoyin ƙasa daga danniya ka iya taimakawa wajen samun sabbin dabaru da kuma ƙarfafa sana'a. Dokokin da ke ƙarfafa yin gaskiya za su murƙushe rashawa da almundahana da kuma bunƙasa ayyukan tattalin arziki tare da farfaɗo da fatan 'yan ƙasa akan shugabanninsu, kuma duk waɗannan canje-canjen za su ƙarfafa sauran muhimman ajandodin ci gaba na ƙasa. Gudanar da mulki bisa doka na ƙarfafa mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma gudanar da tarurruka da yin gaskiya wurin tafiyar da ayyuka da kuma taimakawa wajen samun adalci a cewar jakadiyar Sisson. Dangane da duk waɗannan manufofin, 'yancin bayyana ra'ayi da kuma gudanar da taron lumana da yin gaskiya da samun adalci, dokokin ƙasa na ciyar da al'umma gaba a ta bakin jakadiyar Sisson. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaishe ki Maryam da wannan sako. Yanzu kuma za mu koma ga Aliyu ya ba mu labari amma wannan karan a takaice.
To wani halin roka da irin jiragen nan da ba sa da drivers ke kaiwa ya kashe wasu kunyan komandoji guda biyu na kungiyar Shabab ta ƙasar Somalia mai alaka da kungiyar Al-Qaida. Da malicin jiya labarai aka kai wannan farmakin can kusa da garin Barderi wanda yake lardin Gedo a can Somalia, kuma wani ɗan jarida mazaunin wurin ya ga wannan gidan da Amurka cewa wanda aka kashen sun haɗa da Jamal Dere wanda komanda ne na su mayakan Al-Shabab ɗin a can lardin Juba da kuma wani ƙusa soshi Ismaila Jabhat. Sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa ƙasashen Indiya da Pakistan suna zargin junansu kowace tana ɗora ɗayar laifi na ɓarkewar sabuwar tarzoma da ta jin asarar rayukan mutane da dama a cikin kwanaki biyun da suka gabata. Yau alamar dai Pakistan ta fito tana zargin Indiya da laifin tsokanar abin da ta kira harbe-harben ba gaira ba dalili da ya jawo kashe mutane huɗu. Sannan ita kuma Indiya tun jiya take zargin Pakistan da cewa ta sa sojojinta suna harbe-harbe a kan iyakarsu.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mr. Julie da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu na yau, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.